الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تواب سمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ana gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul Anfal, kuma muna kan aya ta wato 24. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Ya kuma su imani ku amsa ma Allah, ma ku amsa ga manzon Allah. Idza da'akum, idan ya kiraye ku, lima yuhyikum, ga abin da zai rayar da ku rayuwa mai kyau. Wa alamu, ku sani, anna Allah, cewa shi Allah ya kaunu bainal mar'i wa qalbihi. Allah shi ke sabakance tsakanin mutum da zuciyar shi. Wa annahu ilayhi tushar, kuma yanzu ga Allah ne ake taro mutane a ranar tashin alkiyama. Jiya mun tsaya akan shimfiɗar mu da bamu ƙare ta ba akan kaiwa nan ta fi'ulul Qur'an. Yaya za mu yi mu amfana da Al-Qur'ani bayan mun ji falala da irin daraja da matsayi da littafin yake da shi a wajen Allah, wanda mun ga cewa masu kiyasi da bincike suna nuna ɗan adam zai samu daraja ko lada na miliyan 300,000 dola. Wannan a kowace sauka kenan ɗan adam ya yi a cikin Al-Qur'ani zai samu haka. Kuma malamai da dama sun tafi akan cewa ko ya san ma'anar abin da ya karanta ko bai san ma'anarsa ba zai samu wannan lada. Ma dama ya yi ikhlasi kuma ya yi karatun a matsayin ta'abbudan lillah, wato ibada yake yi ma Allah tabaraka wa ta'ala. To sai muka ce akwai zukata waɗanda Al-Qur'ani ko kuma mutane ba sa amfanuwa da shi matuƙar amfanin da ake so a yi da shi. Magabata sun amfana da wannan littafi ta hanyar tunani da kuma yadda Allah ya buɗe musu zukata suke iya fahimtar abubuwa da yawa. Hanyoyi kamar guda 11 ne wajen amfanuwa da Al-Qur'ani, kuma zai iya yiwuwa a samu mutum guda ya tattara su, ba zai iya yiwuwa kuma a samu ka tattara wasu, wasu kuma baka iya tattara su ba. Amma dai ko ma aya ne ne, duk abin da ka samu daga ciki to za ka amfana da wannan Al-Qur'ani. Abu na farko da malamai suka ambata saboda wahalarsa kuma ya kamar ita ce santa ko tasha, wato ta fahimtar Al-Qur'ani ko kuma ta yadda za a amfana da Al-Qur'ani, wato ita ce zuciya. Saboda malamai sun tafi akan cewa zuciya ita ce wata tasha ko station da duk matattarar wani abu a mene ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala zalla yake bada bayani akan cewa kyawun jikin dan adam baya burge Allah kuma tsabar zuciyar ka za ta burge Ubangiji sannan suturarsa da yake sawa komai kyanta da tsada ba ta burge Ubangiji haka duk wani matsayi da ya taka baya iya burge Ubangiji inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surar jikinku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yana kallon abin da ke cikin zukatunku malamai suka ce to abu na farko shi ne addu'a mutum ya yi addu'a an yastaha qulubana li anwari kitabi Allah ya bude zukatanmu domin sabon hasken wannan alqur'ani a cikin zuciya idan kai addu'a Allah ya karbi addu'ar ka kuma ya saka wannan haske a cikin zuciyarka babu shakka za ka amfana da hasken alqur'ani suka ce wa an yukri mana wa yu'inana ala tadabburihi wa ta'assuri bi ayatihi wannan abubuwa guda uku sai ka roki Allah za ka iya samu ka roki Allah ya bude zuciyarka ya shimsa hasken ka roƙi Allah kuma ya girmama zuciyar da samun wannan daraja ka roƙi Allah kuma wato ya taimake ka a wannan zuciyar idan ta bude to za ka yi tadabburi da ayoyin alqur'ani kuma za ka samu tasirin zuwa da ayoyi zukata iri 20 ne zuciya tana da sashi sun kai guda 20 a cikin jikinta kuma dukkan alqur'ani ya ambace su kuma dan muhimmancin wannan tasha din dole za mu ambato guraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata sannan sai ka kalli yadda Allah ya yi zuciya kuma ya sa mata wannan bangarori a guda wajen tashirin sannan kuma lallai ne ma a ce ko ba a gaya maka ba ya zama wajibi ka yi addu'a kamar yadda manzon Allah kullum yake cewa ya muqallibal qulub ya mai juya zukata wato sabbit qalbi ala dha'ati ka tabbatar da zuciya ta akai maka da har ta habbai ko Aisha din da mun taro kana cewa kana yawan ta yin wannan addu'a ya Rasulullah kana jin tsoro da yake ina jin tsoro al'amarin zuciya abu ne wanda yake abu tsoro Allah ya karkasa waɗannan zukata kamar haka zuciyar da tafi kowace nagarta ko sashin da ya fi kowace nagarta shi ne number one a abin da za mu ambata kuma shi ya fi kamata ka wanke Allah zuciyar ka ta zama biyu akwai wasu gurare da zuciyar suke da su sashi sashi amma ba su da kyan al'amari saboda haka ka roƙi Allah su kuma guraren da ka ji suna da irin wannan to sai ka roƙi Allah ya yi ma domin idan an ambata babu makawa kowa zai ji inda zuciyarsa ta karkata da wannan gurin to idan ku kana son ta kokari wannan haske na alqur'ani yadda za a yi ka amfana da shi wajibi ne idan dai zuciyar ta karkato ta koma inda ya kamata zuciya ta farko ita ce wacce Allah ya kira ta da alqalbu sharif wato kubutacciyar zuciya ita ce zuciyar da ta zamanto mai ikhlasi duk abin da za ta yi dan Allah kace duk abin da za ta bari dan Allah kace bari duk abin da kaga ta aikata dan Allah ya ce ayi ne kuma duk abin da yake yi yana yi ne saboda neman sakamako a gurin Allah to shi mai wannan zuciyar shi ne kadai Allah ya yi masa istisna'in cewa zai tsira a lahira ma'ana يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم أمنين اذكر يوما كتن ونمون وانا إذا أكبر أتكم ونمون وانا أقام حوما حوما الدنيا يتعرف كلي ولا ينفع مال أقيا مصر كل مراسل الكبار وانا أوريا تكتر آنا بركتين shi ma a gaya masa wala banu ba za su yi amfani ba
duk waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka fi ba mu ɗan adam kariya a cikin duniya. Kana cin albarkacin kuɗinka, ka ci abin da kake so, ka sa abin da kake so. ‘Ya’yanka suna taimakonka a lokacin da ka gajiya, to dukansu sai Allah ya zare ƙarfin su a ranar cikin kiyama. Yake kaɗai wanda zai kubuta shi ne wanda ya zo bi kan dinka ne, ka shiga lahira da kubutacciyar zuciya mai ikhlasi. Wajibi ne ka roƙi Allah wannan zuciyar. Wajibi ne, ina gaya maka, wajibi ne ka roƙi Allah ya azurta ka da zuciya wacce take ƙalbi zuciya ko kubutacciya. Zuciya ta ɗaya kenan. Zuciya ta biyu ita ce al-qalbul munib. Zuciyar da take komawa zuwa ga Allah, ya dai? Zuciyar da take komawa wato ita anaba ila Allah, komai nata tana mayar da shi zuwa ga Allah. Mun taɓa ba da wani misali a nan cewa mutum ne ya ji annabi ba a gaba da shi ba misali. Ya wallahi ka san kaza da kaza da ta suke nan sai zira hannunsa a aljihu sai ko fito da kuɗi yana ƙirgawa zai ba kyauta. Sai ga wani kuma da ya zo suka ga yadda sai ya ce wani za su ba ka kuɗi ya ce ɗaya ya ce a ya ba kai ba ka san halin da yake ciki ba ne a wurin. Suke nan sai kamar da kuɗi a aljihu. Wai yanzu a zahiri shi wanda ba a ba shi kuɗin nan ba waye ya hana shi kuɗin nan. Da gaske take Allah ne ya hana shi kudin. Ko dai dan kana gaban mu ne yanzu in kai ne abin ya faru da kai haka za ka ce Allah ne ya hana ka kudin. Musu ya tsinke a tsakanin mutane. Saboda haka a nan dai ana sarfi da baka samu makamai da Allah ne zuwa gaba. Ba laifi ba ne kuma ka ce shi ne sabab. Amma asali Allah ne bai mai da kuɗin da rai ba, amma sabab waye. To shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai zuciya munibun ne komawa ne zuwa ga Allah. Ya zo a cikin Alkur'ani Allah cewa man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Wanda ya ji tsoron Allah a boye, Allah mai rahama, sannan sai ya zo mana lahira da zuciya mai komawa zuwa ga Allah. Ita ma wannan zuciyar wajibi ne ka roƙi Allah zuciyar ka ta zama irin wannan zuciya. Akwai zuciya da ake kiranta al-qalbul muqbit, wata irin zuciya ce ita kuma al-muqbita, wato zuciya ce mai tawazu, wadda take da tawazu'i a gurin Allah. Shi fa Allah ya faɗe ta a cikin suratul hajj, yake cewa fa tuqbita lahu qulubu, wato qulubuhum fa tuqbita. Wannan alqur'anin da sha'anin ubangiji idan an karanta ga wasu masu imani fa tuqbita lahu qulub, zukatan sai su zama to sun sare, sun yi tawazu, sun kaskantar da kai, sun koma zuwa ga Allah. Wannan shi ma nau'i ne na zuciya. Kana da su dukkanin guda uku waɗannan zuciyoyin da muka ambata. Duk wanda ya samu ya tattara waɗannan ya samu babban al'amari. Sai zuciya ta hudu wacce Allah ita ma ya ambace ta ce al-qalbul wajad, wato al-wajad, qalbul wajad, wata zuciya ce mai firgita, mai tsorita, mai karkarwa don jin tsoro. Su ma ya zo a cikin Al-Qur'ani, Ubangiji yana cewa cikin suratul mu'min su ne wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila wa qulubuhum wajala, sune idan suka bayar da abin da Allah ya dora musu na haƙƙin ibada ko na haƙƙin daftar dukiyarsu ko na wani abu da Allah ya dora musu suka ba da shi, wa qulubuhum zukatansu wajala, tana cikin fargaba da firgita da jin tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba. Wannan zuciyar akwai buƙatar ta ƙwarai. Yayin da ɗan adam zai yi sallah, tsoronsa sai ya ji cewa yana cikin tsoro, ya kyautata sallar iyakan yadda ya kyautata, ya ba da zakka iyakan yadda ya kamata ba, ya ambaci Allah iyakar yadda yake jin bai iya amma yana jin tsoro ko Allah ya karba ko bai karba wanda wannan zukatar da yawa mutane sun rasa ta wannan zuciyar da yawa an rasa ta saboda ba kowa ke ibada ya dawo ya roƙi Allah cewa Allah ka yi haƙuri da karba ina duba ba kowa yake wannan galibin an yi sallah kowa kada wannan sa kawai yake fita wala Allah baya jin an karba ko ba a karba ba baya wannan tsoro kuma ya kamata zuciya ta zama tana jin wannan tsoro domin har in ba a karba ba to asara kenan ta tabbata a irin wannan hali Allah ya sauke zuciya ta biyar ita ce alqalbu taqi wato zuciya mai tsoron Allah wanda take girmama annabi take girmama alqur'ani take girmama kuraren ibada take girmama dukkan wani abu na ibada tana girmama shi akwai wani ko abu zai tambaya na addini sai ce man yana da dan gumburuwar tambaya saboda yana wulakantar da abin da zai tambaya abu na addini ba a iya karkantar da shi girmama shi ne da aka sai ce maka yana da yar gumburuwar tambaya saboda yana ganin kamar wannan abun ba komai ba ne wanda watakila wannan abun zai sabbaba masa shiga aljanna kuma wulakanta wannan abun shi ne sabbaba masa shiga wuta dan haka duk wani abu na addini Allah ya sharanta kada ka bai da shi kankani ko da yanke farce ne don sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba ko ka tsuguna kai bayan gida ka tsuguna akan yadda aka ce kai tsuguna ka girmama wannan abun domin shari'a ce ta ce ayi kuma ta wannan hanyar Allah zai maka sakamako ne sai sai ya akwai zuciya ta tsiya ya zo a cikin alqur'ani yana cewa zalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah wa innaha min taqwa al-qulub wanda duk ya girmama alamomi na ibada guraren ibada da alamomi na ibada in ka gamsu ba ka wasa da su kana girmama su wannan yana daga cikin abin da ya sa Allah yake sa baka takwa a cikin zuciya ma'ana ita wannan zuciyar tana daga cikin zuciya masu jin tsoron Allah zuciya ta shida ita ce alqalbul muhda wato zuciya shiryayya wanda ita kuma irin wannan nau'in zuciyar in za ka sai kaya misali ko in za ka sayar da kaya ko in za ka amfana da wani abu ba ka iya amfanuwa da shi sai ka binciki hidayatun nabi yaya annabi ya yi magana a kan wannan abu saboda haka za ta ga akwai littafin da ake kira wani hidayatun nabi shi ne dukkan wasu al'amura da ta wanda ake yin su a wuni da kullum a wuni da daren su aka tattara aka zaka su wato a iya wuni da abin da za su a iya kwanan da kuma ga abin da za su to ita irin wannan zuciyar ne ita ce wacce Allah ya ce magana da cewa wa man yu'min billahi ko yahdi qalba wanda duk yayi abin nan yayi imani babu shakka ya bi kallo ya shiryar da wannan zuciya ita ake kira irin wannan zuciyar zuciyar shari'a akwai zuciya ta bakwai wanda Allah yake kiranta da alqalbul mutma'inna akwai nafsul mutma'inna don ba nafsu muke shiri muke magana ba nafsu daban kalbu daban akwai abin nan alqalbul mutma'inna ita irin wannan zuciyar in Allah ya ba ta ita to sai ka ji ka kullum ambatan Allah kake ko karatu alqur'ani ko sallah ko salati ko tasbihi ko kabbarori ko tahlili ko tahmidi wani abu dai mai kama da haka ubangiji ya ayyana irin wannan zuciya cewa wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub wato qulubuhum tatma'innu bi dhikrillah zukatan su suna samun nutsuwa da me da ambatan Allah akwai wata nau'in zuciya ko sashin zuciyar a jikin ɗan adam ita ce wacce ake kira alqalbul hayyi rayayyar zuciya ita ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa nafi dalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid kamar irin yadda muke a yanzu kenan yace a cikin wannan akwai tunatar su gawa ga wanda ya kasance yana da kalbi yana da zuciya rayayyar zuciya shi ne liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a ko kuma ya jefa ji yana nan halarce da zuciyarsa yanzu da yawa zukatansu suna kan abin da ake faɗa zukatansu suna bibiyar abin da ake faɗa ya kawo jikinsa kuma ya jefa zuciyarsa a inda ake magana don haka komai da ake faɗa zuciyar tana kiyayewa irin wannan zuciyar tana da girma akwai buƙatar ka yi addu'a Allah ya ba ka irin wannan zuciya zuciya ta tara ita ce zuciyar da aka ce al-qalbul marid ka nemi tsarin ita wato zuciya mara lafiya ita ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda fi qalbihi marad a cikin zuciyarsa akwai al-marad maradin da ake magana ba maradu na jin zafi ba ba rashin lafiya na jin zafin jiki ba a zuciyar tana da rashin lafiya nan da na akwai zukatan da suna da na kuma za ka ga wani ma wato da matar shi ta aure wani ma da matansa da ƴaƴansa amma yana da na wani ma za ka ga ya ce wa matar shi ya yi tafiya kuma yana nan a cikin garin nan ya kama hotel yana yin abin da ya ga dama wannan yana da kalbun mariya zuciyar da ake neman tsari da irin wannan zuciyar domin za ka ga wani ya yi shekara 50 ko 60 amma har yanzu bai daina neman mata ba har yanzu kai wani ba ma nema ba fade yake a samun mutum ya yana da shekara 70 amma ya yi fade mai yarinya wannan maradun ne fa yatma alladhi fi qalbihi marad wato zuciyar da take da rashin lafiya Allah ya tsare mu da akwai zuciya ta goma ita ce wanda Allah ya kira ta da al-qalbul a'ma wato zuciya ce makahuwa ita ba ta ganin alheri ba ta aikata alheri ba ta ga ayoyin Allah sun maka wa gagawa an wanke ta an sa ta alkafani kuma ana son a mata sallah amma a gurin wani yake tashar wayar wani wannan zuciyar makahuwa ce ba ta iya ganin hatsarin da ke gabanta irin wannan zuciyar ita ma ana neman tsari da ita ita ce wanda Allah ya ce walakin ta'mal qulubul lati fi sudur mummunan makanta ita ce makantar da zuciya ta makance kuma zuciyar da take cikin wato kirjin mai ita dan haka idan mutum ya makance ba matsala ba ne amma idan zuciya ce ta makance to an samu matsala zuciya ta 11 ita ce alƙalbun lahi ita ma wannan zuciyar ka da tsari da ita domin ita ce zuciyar da kullum ba ta cika faɗakuwa ba tana cikin rankana ita kullum a kan sha'anin wasa take sai ga mutum ya wuni yana games yana da zuciya lafiya wato zuciyar da ba ta iya hango masa abu na alheri a games ba na jin ana samun kuɗi waye yake games ana ka faɗa mana ai Allah ya san kana yi ko Allah bai san kana yi ba ka gaya mana wani amfani ake samu ana biyan kuɗi ana rubuta lada haka kawai zai ga mutum ya farke da dariya ya ɗaga ƙafa kuma ya buɗa shi kaɗai kuma ya kai ya sha wa ka sha shaidan da ya sha ka baka gane ba kai aka sha ba kai ne ka sha ba haka ne to irin wannan zuciyar da ba ta iya hango maka abin da zai yi ma amfani madadin ka yi kiro sa ko ka tafi sana'ar ka ko ka tafi gurin aikin ka ko ka je kai wani abin da zai amfane ka amma sai ka kama abin da ba zai amfane ka ba irin wannan zuciyar ita ake kira qalbul lahi zuciya ya tashiya wa kantacciya wanda ta rakkar qur'ani ya kira ta da cewa lahiyatan qulubuhum qulubuhum lahiya zukatansu sun zamanto wato masu abin nan zakka da nune ba su da amfani sai wata zuciya ita kuma ta 12 ita ce alqalbul asib wata zuciya mai san sako ita kullum wannan zuciyar ba za ka ganta a masallaci ba amma in gurin sako ne to har fa fada ake da shi sai yayi irin wadannan za ka ga wani lokacin sai ga mutum ya kawo wai yana wasan maciji wasan maciji har da mai kada masa danga shi kuma ya saka masa macije a akwati ya fito da macijen da Allah ya ce a kashe su ko annabi ya ce a kashe su ilin sun kaɗin kaza ko mulki ma za a ce a kashe su kuma a wata maganar ma cewa ake kashe ka daidai yake da kashe kafiri a wajen yaƙi kaga kenan to amma kuma ga wani yanzu ya ɗebo shi to sai ka ga wani shi kuma madadin ya je aikin samun kuɗi irin waɗannan yake nema ana kira su kuma sun zo sun kewaye gurin saboda zuciyar su asima aikin ta sako ne sai ga wani ma idan an tsare masa gaba sai ya kafa mashin din sai ya hau kan mashin din wai sai ya hango maciji za ka ga irin waɗannan wani lokacin kana tafiya a bakin titi sai ga wani ya ɗan kewaye ya kafa gargasa ya fito da su an kewaye ana ta kallo ana ture ture a gurin har ashar ake yi da zagin wani wani ya zagi wani wani ya ci mutuncin wani zuciya ce asima a yanzu haka ina gaya maka da azumin nan inda za a ce ana buga bol akwai waɗanda da yawa daga cikin kunnen mu za su zama ba ku faɗi gaskiya to nan idan ka zo alƙur'ani ake karantawa mala'ika ne yake shimfiɗa fuka-fukin sa take sama Allah yana saukar da nutsuwa kuma yana saukar da rahama duka a wurin nan yanzu akwai su akwai mala'iku a nan akwai rahama akwai nutsuwa wanda Allah ya saukar duka akwai sannan da za ka shigo ba wanda zai karbi ko kwaba ka dan wanda za ka biya ticket ko a kowane ya karbi kudu a bakin gyar ba ku haka kawai ka shigo kyauta sannan in an yi wannan kuma za a yi maka addu'a in an tashi za a rufe karatu sai an yi addu'a kuma sai ka shiga ciki kuma ba ko kowa to amma idan za ka tafi kallon bol sai ka biya kudin ticket kudin shiga sannan in baka yi sa'a ba dan sanda sai ya ma gudana sannan kuma da wuya a tashi baka yi ashar ba sannan da wuya idan za a fara gwalin da ke ayi ma annabi salati sannan kuma idan za a tashi to ayi ma annabi salati ayi addu'a wace irin asara ce wannan shi yasa dukkan aikin shiga wuta idan ka kalle shi galibi sai ka biya kuɗi in sai ke yasa amma dukkan aikin shiga aljanna ko ba a biyan koko yanzu wannan karatun ba a biyan koko limamin da zai ja ka sallah ba a biyan koko amma inda yadda liman ya shiga masallaci aka bude kofofi inda wani makaɗi ne a ciki sai ka biya kuɗi haka ne dukkan abin da ake yawanci na shiga wuta sai ka ba da kuɗi sannan ka shiga da kuɗinka kake siya shiga wuta da kuɗinka za ka biya haka ne ko to wannan zuciyar asima ce zuciya ce mai saban Allah ita ce qalbul asim shi yasa Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu asimun qalb wanda duk ya koye wata shaida kai karan kanka ka shaida zuwa karatun alqur'ani shi fi maka alheri sama da zuwa gurinta to ka koye shaidar ubangiji dan haka ka zalunci kanka da kanka kuma ka yi sako da kanka za ka yi wa kanka wannan hukunci zuciya ta 13 ita ce alqalbul mutakabbir wata zuciya mai girman kanta wato duk inda ka zo mata da gaskiya ba za ta karba ba akwai wasu mutane wani ma in ka gaya masa gaskiya sai ce ni za ka gaya ba haka ka ce masa ya ji tsoron Allah sai fara tunani ni za ka ce ya ji tsoron Allah wai yanzu tambayar kama yake wai ya wuce ka ce masa ya ji tsoron Allah gashi kuma annabi Allah kira sai ya ayu annabi ittaqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah ya kira ya ayu allazina amanu ittaqulla ya kuma su imani ku ji tsoron Allah amma saboda zuciyar sa bai girman kai ce in ka ce masa ya ji tsoron Allah to fada za ku saboda zuciya ce mutakabbira jama'a waɗannan zukatan wanda suna nan a cikin mutane qur'ani ne yake magana shi yasa Allah ya faɗa a cikin wata aya shi Allah baya shiryar da kalbi mutakabbirin jabbar zuciyar wani mutakabbiri jabberi mai tsaurin kai wanda ko an faɗa baya ji wannan zuciyar Allah baya shirye da ita. Allah ya tsare mu dai. Zuciya ta 14 ita ce al-qalbul qalil. Zuciyar da ita kuma fada da fushi. An gane da rashin tausayi. An gane sai kaga mutum yana dukan dan uwan mutum dan uwansa baya tausayi. Daga wani abu na musu ya haɗa kusa kake ka zubar da jinin wani. Ana samun irin waɗannan mutanen. Za ka ga kawai sai dan ne kai masa daushi ana shiga tsakanin. Wani lokacin sai ga har mai rabiya shi ma an fasa masa haici. Wanda ya zo yana rabiya ne saboda zuciyarsa galiza ba ta da tausayi. Akwai irin waɗannan mutane wanda ba su da tausayi, wato zuciyarsu ta zamanto mai kausasawa, mai bala'in son azabtar da wani. An gane akwai wani irin wasa da na ga ko wasa ne ko menene ne na kasa gane, amma ni na ɗauke shi faɗa ne. Amma na ji mutane da yawa suna cewa wasa ko kwanan nan na shiga falon wani sai na ga yana kallon irin wannan abu. Yadda da Allah a kashe domin ina kallon wani hankali na kashe ba na iya samun nutsuwa. Wasu mutane da za ka gansu fara ne ƙatti suna naushin junansu har ka ga jini yana fitowa. To kaga wannan tun daga duniya yake makan azaba tun ba a je lahira ba. Za a gansu irin waɗannan ban sani ba ko mutanenmu da ya ba su cika abin nan ba. Waɗanda za su iya kwatanta su akwai ɗan dambe ko ga shi ma ɗan dambe ai wani mugu mutum ne haka wanda yake son ya kashe wani ko ba kisa suke ba. To kaga ai mugunta ce wannan. Qalbun ne ghalil zuciya ce mara tausayi. Da tana da tausayi ba za ta iya buge mutum haka ta kare shi. Annabi ko tsuntsu ya gani an taɓa shi zai ce ku mayar masa da kayan sa don ya samu kwanciyar hankali balle a kai ga duka. Ko takobinka ne ka zare a bakin kasuwa ko a inda mutane suke annabi zai ce ka mayar da shi gidanka domin hankalin mutane ya kwanta. To wanda idan ka takobi a zare hankalinka ba zai kwanta. To amma ka ga mutum wai yana cewa kamar matasan wani lokaci za ka ga a nan ne zuciyarsu ta fi bude. An yi musu an tashi faɗa ya kauri sai ga mutum yana bari yana cewa a bar shi ya gyara masa zama. Kyalin wallahi ya gyara masa zama ko ka ɓata masa zama ko ka ba san dai wanne ne ba. Irin wannan zuciyar Allah ya cire ta daga wajen manzon Allah. Manzon Allah ba ya yi irin wannan zuciyar. Shi zai ce wa rakun ta fazza ghalizal qalb lam tahu min hawlik. Da Allah ya zuciyarka galiza mara tausayi da duk watsewa za su kuma haka yake zuciyar da ba ta da tausayi ba bai zama dinta. Wannan shi zuciya ta 15 ita ce alqalbul maqtu, wata zuciya rufaffiya. Rufaffiyar zuciya wanda ita kuma duk hanyoyin da ake yin wa'azi don zuciya ta shirya to wannan ƙofofin duk Allah ya rufe su. Akwai zuciya da take haka ba dama ka biya masa maganar Allah ya ji ya fahimta. Su ne waɗanda Allah ya ce qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insha'a. Ita ma wannan zuciya ce wacce aka rufe ta aka rufe ta duk ta inda ka biyo ka saka mata aikin alheri ba za ta karba ba. Akwai wasu zukata ba ta iya yin aikin alheri kullum sai sharri. Sai zuciya ta 16 alqalbul qasi ke kafashiya, wanda ita kuma duk tsawar da alqur'ani yake za mu iya faɗin wata kalma da na gada ana yayi ta kwana na amma yanzu suna ga an daina ta ko ke zo amma yanzu suna ga wannan kalma za a daina ta ko yawa. Wato duk yadda alqur'ani ya yi masa tsawa sai ya zama ko ke zo. An gane duk yadda ya ga gawa ta mutu a yi mata gargaɗi irin wannan zuciyar sai ta zama to ko ke zo. An gane a to yanzu ko ke zo din ya riga ya wuce. Da haka ko mun faɗa ya san ba da shi kuke ba ko ba haka ba ne. Yanzu addu'a muke Allah ya tausasa zuciyarsa kawai ya zama to mai tausayi mai adalci. Abinda muke roƙa masa Allah ya Allah ya taimaka. Ita ce alqalbul qasi, wato ita ce Allah ya ambata ce waja'alna qulubahum qasiya, muka sanya zukatan suka zama to ke kasassu. Wato rahama ta wada ba ta ratsa ba sai zuciya ta 17 ita ce alqalbul ghafil, wato ita ce zuciya rafkaniya, wanda manzo Allah yake duk mai ita ya roki Allah yana da wuya a amsa, saboda waccan zuciya da muka ambata da zu qalbul lahi, alqalbul lahi da kuma alqalbul ghafil. Idan zuciya tana da waɗannan abubuwa guda biyu, to in ka roki Allah ma ba za a amsa. Ita ce Qur'ani yake cewa wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa daga barin ambatan mu. In Qur'ani yake magana baya ji, in hadisin manzon Allah suke magana baya ji, shi kullum kawai ba ruwanka da nassin Qur'ani, ba ruwanka da nassin hadisi, an gane. Sai zuciya ta 18 alqalbul aghlab, wata zuciya ce aghlab, ita kuma kamar yadda misali ka zuba ruwan Lipton, an gane, a cikin abin nan flat ko kofi, sai ka ɗauko martin sai ka rufe, to zafin ruwan zai iya fita, ba zai fita ba. To ita kuma wannan zuciyar haka take, sai Allah ya mata wani marfi a sama, duk alherin da aka sa a cikin zuciya ba zai iya fitowa a gaishe ba, ma'ana mutum ne zai zama ba shi da alheri kwata-kwata. Idan rowa ne yana da ita, idan mugunta ne yana da ita, duk abin da Allah ya ana na muni ɗin da shi kuma yana da shi, alhairai ne aka kawo marfi sai aka rufe, babu abin da take fitowa zuciyar da shi sai sharri, ita ce qalbul aghlab, an gane, ko kuma ta ji ba za ta iya fahimta ba. Irin su ne zuciyar da Allah ke cewa wa qalu qulubuna ghulf, zukatanmu suna cikin rufi. Zuciya ta 19 ita ce alqalbul za'im, wato karkatacciya, duk inda ake son ta bi hanyar Allah ita kuma ba za ta bi ba, ko an kawo ta gun bin Allah to za ta karkace. To ita irin wannan zuciya ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun, wa'anda zukatansu suka zamanto a cikinsu akwai zaygu, an gane, karkata, to ba za ka iya shirya da su ba, shirya ba za ka saba wannan zuciyar. To sai zuciya ta 20 ita ce alqalbul murib, zuciya mai shakku, za ka faɗi Allah, ka faɗi manzon Allah, amma yana da shakku sai ya girgiza kai ce ka wannan abu hankali ma ba zai yi da shi, kamar wanda ake cewa radi yana kama da gashi wajen kaifi kuma ya fi takwar, sai wani ya rinka cewa ka wannan ya wuce hankali nan nan, abinda bai fi kai wurin gashi ba, ta yaya za a yi kai tafiya, ka ga wannan da hankali ka ne dan gungun hankali sai yana da shakku, haka yake hukunta kuma ubangiji. Su ma Allah ya faɗe su a cikin Alƙur'ani ya ce wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun, to irin waɗannan zukata suna cikin shakku, duk abin da ka faɗa na Allah sai ya rinka shakku, in ka ce alƙiyama za ta tashi sai to ai an ce akwai wanda suka shekara sama da 1000 amma har yanzu ba a ce komai ba, saboda haka sai ya rinka sa shakku. Irin waɗannan nau'o'in zukata su ne Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani guda ɗai-ɗai-ɗai har guda 20. Zai iya yiwa wasu zukatan sun kubuta daga wasu sifofin, wasu zukatan kuma sun zamanto suna da cikin munana waɗanda ba a su, Allah ya sauke mu. To wannan shi ne abu na ɗaya, kaifa na tafi Alƙur'ani, ya za a yi mu amfana da Alƙur'ani, to shi ne ka roƙi Allah addu'a an yaftaha qulubana li anwar kitabi, mu roki Allah ya bude zukatan mu dan hasken wannan littafin ya shiga zukatan mu ya haskaka mana, wa an yukrimana kuma Allah ya girmama mu, wa an yu'inana ya taimake mu ala tadabburi abisa lura da alqur'ani, dan sai ka samu tadabburi kake iya amfanuwa da alqur'ani, bayan ka samu tadabburi sai ka samu ta'assuru bihi wa bi ayatihi, sai zama to kai tasirantu da ayoyin Allah, maka tasirantu da shi Alqur'ani, wannan ita ce gaba ta farko a cikin guda 7. To sai gaba ta a cikin 11 din, sai gaba ta biyu ita ce alqira'atu fi makanin hadi'in, ka rinka karanta Alqur'ani a gurin da yake da nutsuwa, idan kana so ka amfana da alqur'ani share masa guri wato ya zamanto cewa wannan abun ya tsaya ba ya zamanto gurin da wato zaka karanta alqur'ani din ya zamanto gurin yana da nutsuwa wato hatta har lokacin da shi alqur'ani din ko kuma zaka sabu nutsuwa tare da hankali wato ya zamanto ya tafanna ko shi alqur'ani din wato ta wannan gurin da zai zamanto ya hada hankali ya hada zuciya ko kuma qur'anin ya hada hankalinka da zuciyar misali akwai gurin da zaka zo kana karanta alqur'ani wata kila sai wani abun ka ya tafi wani bugu ma ana son ka samu guri mai tsafi wanda babu wani abun da zai saka waiwaya zuwa ga wani abu sai alqur'ani misali yanzu idan ka bude alqur'ani ba cewa aka lebi ba idan ka bude alqur'ani a cikin kasuwa kuma a shagonka to yana da wuya da hankalinka da fahimtarka da dukkan abun da ake so na alqur'ani ka tattara shi a wannan gurin zai yi wahala domin dole kana karantawa kuma duk wanda zai wuce kana tunanin ko zai shigo shagon sai kaya ina jin haka ne zai faru to da wuya ka hada hankalinka da fahimtarka akan wannan alqur'ani ba kuma cewa aka idan ka karanta a kasuwar ka yi laifi bane a sai dai in kana son ka yi tadabburi da samun amfanuwa da alqur'ani to ya zama to inda zaka karanta shi gurin ne tsantsan guri ne wanda ba wani abu da zai dauke maka hankali to a wannan gurin zaka fi fahimtar alqur'ani ko na fata dai an fahimta dan kada yan kasuwar su mana zarfa kasan bawu ya ake mana fasara sai mun bada maganganu guda 199 masu kyau ne amma in mun fadi wata wanda ta shafe ka sai ka mana fasara kuma sai ka tafi aiki na fata an fahimta abu na uku wanda ke sa mu amfana da alqur'ani shi ne tafsisu waqt al-muta'ab ko al-mu'tadir lil-qira'a keɓance lokaci na musamman wanda a wannan lokacin an fi amfanuwa da lura da shi alqur'ani din ma'amura'ati daruratin tare da kula da larura an gane misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa idan za ka karanta alqur'ani ya zamanto cewa kana da tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana shin ba su lura da wannan alqur'ani din to shikenan kai lura da abubuwan da kake karantawa misali Allah ya hana ƙarya kuma kana yin ƙarya ko to ko kuma a ce misali Allah ya hana zina kuma kana yin zina ko Allah ya hana cin riba amma kuma kana yi kuma kana karanta alqur'ani to a itibar mura'at na larurar da ake son ka kalla dan alqur'ani amfane ka to zai kana amfana da kai a wannan guri domin yayi hali baka hanu ba yayi umurni kuma baka umurtu ba ya baka kissoshi na wasu mutane da aka halakar baka kuma wa'azantu ba to kaga kenan baka keɓance masa yanayin da yake da bukata ba shi alqur'ani don ka amfana da shi shi yasa idan ana sallah misali watakila idan ka kasa mamu kashi uku to idan ba a yi sa'a ba biyu bisa uku ba sa fahimtar larabcin alqur'ani biyu bisa uku watakila ba sa fahimtar ma'anar alqur'ani to da wanda yake jin abin da ake gaya masa da wanda baya jin abin da ake gaya masa da wanda yake fahimtar abin da ake gaya masa da wanda baya fahimtar abin da yake ake gaya masa da wanda in an dauko labarin wani ya sha wahala shi bai ma gane ya sha wahalan ba da wanda yake ganewa wanne ne kuke ga ya fi tasirantuwa da alqur'ani kuma wanne ne zai fi amfanuwa da alqur'ani shi yasa malamai suka ce wajibi ne akan kowane musulmi kalmomin din alqur'ani ko ba zai iya sharhi akan su ba to ya san ma'anar su saboda wannan zai taimake shi wajen amfanuwa da alqur'ani na tara aina kudu kai shine alqira'atu min almushaf wa bi sautin masmu'in wa tartilin ala an takuna alqira'atu hadi'ah wato ya zamanto cewa karatun naka ya zamanto alqur'ani ka bude ka fita tsirantuwa da shi saboda tilawar sa kake an fahimta yana daga cikin lalluba wajen 19 na mai karatu alqur'ani wanda ba su za mu kawo ba anan yana daga ciki cewa ya rinka kallon alqur'ani ya fi shiga zuciyarsa ya yi tasiri a cikin zuciyarsa shi alqur'ani saboda haka an fi son ka karanta kana kallonsa qira'at ta zamanto bi sautin masmu' da sautin da ake ji don ba raɗa ake ba har ma ana son ka bayyana sautin sautin ya zamanto kai karan kanka yana tsawatar da kai wannan ana son sa ya kasance qira'at ta ta hadi'a a nitse ba gaggawa ake ba wani harafin bai fito ba ka haɗiye shi ba haka ake zuba ko wani harafi ya fito abu na biyar shine alfahmul ijmali lil ayat min khilal al-a'mal al-fi'l min khilal a'mal wato al-aql fi tafahum al-khitab ya zamanto akwai fahimta ta ijmali an gane wato dunkulalliyar ma'ana ta al-qur'ani a lokacin da kake karatu hankalinka ya zama yana aiki da fahimtar dunkulalliyar ma'anar al-qur'ani daga abinda ya gabata ka fahimci maganar da ake yi da kai domin ai an ce wanda yake son ya magana da Allah ya bude alqur'ani to ka fahimci da wa kake magana wannan abu ne wanda ya kamata ka fahimci shi abu na shida shine al-ijtihad fi ta'amul ma'a alqur'an ka'annahu unzila alayk wa ka'annaka al-muqatab bihi wal as'ila ka gane cewa kayi kokari wajen lokacin da kake karanta alqur'ani kayi ta'ammuli da ma'anoninsa tare da lokacin da kake karanta shi kama dauka kai kadai aka saukar ma alqur'ani kai kadai ake son ka tsira da shi idan ka kai kadai ne to ai za ka yi masa kyakkyawar biyayya ka dauka kamar haka kuma ka dauka cewa kamar kai kadai ake magana da kai kuma ka dauka dukkan tambayoyin da alqur'ani yake ka dauka kai ake tambaya ba wani ba wannan zai sa ka tasirantu da me da alqur'ani ka amfana da shi na bakwai shine takraru wa tardidul aya wa ta'assurul mashaa'ir ya zamanto cewa akwai wasu ayoyi da ya kamata idan ka iso kansu ka maimaita su idan ka iso kansu ka maimaita waɗannan ayoyi an gane saboda abun da suke faɗa an gane ko misali yanzu ka iso ayar da Allah yake cewa falawla iza balaghatil qulub mai ya hana lokacin da rai ta kai ga makoshi waltafat as-saq bis-saq aw al-bun wa qila man raq lu'adli yaro idan ka zo irin waɗannan ayoyi ka bai mai tasu domin kai ne yanzu mai rai kuma Allah ne yake gaya maka lokacin zai zo akwai lokacin da ƙafafuwanka za su juye ba mai iya juya su sai dai in wani ya juya maka akwai lokacin da za ka zo lokacin da Allah zai ci mala'ikun ku karɓi rai amma ku tambayi mutane akwai wani wanda zai ƙara masa ajalin zuwa gobe don yanzu kan namu ajalin da muka rubuta masa ya zo ko likitoci za su iya rubuta masa ka tuna irin waɗannan ayoyin idan ka zo akwai buƙatar ka maimaita su don za su yi tasiri a zuciyar walaula iza balaghatil qulub shi za ka ga wasu limamai a harabi sai ka ji suna maimaita aya sai ka ɗauka kamar tilawa ne ta carke ba carkewa ba ce kawai suna jin abin da suke gaya ma kansu ne mutum yana ji shi yasa za ka ga wani lokacin ana ko ana kuluba da ana kuka ko ana karanta alqur'ani da ana kuka wani ya ce wai shi me ne yasa ake kukan nan sai tambaya mai ke me yasa ne wanda yasa ake ma wannan shi na mamaki shi ji ana ta kuka to irin wannan rashin kukan da baka jin kukan to shi ma annabi yake kai kuka da rashin kuka akai ya muka yace rashin kukan ma shi ma kansa kai kuka da shi don akwai alamar zuciyar ka kai kake shi na takwas ne i'adatul qira'atil ayatil lati yashridu anha al-aql maimaita karanta wasu ayoyi da hankali yayi nesa da su wato kenan wannan kamar ma da yana nuna maka cewa akwai lokacin da zaka zo kana karanta alqur'ani kafin ka ankara sai wani tunani ya shigo maka tunanin ya tafi wani wannan ayar akwai buƙatar ka sake maimaita ta domin hankalinka ya sake amfana da ita wannan ana da buƙatar ka sake maimaitawa domin hankalinka ya shirudu anha yanzu hankalinka ne yayi nesa wani abu ya zo ya shiga tsakanin hankalinka da wannan ayar ka dawo ka sake maimaita ta an gane har ma wasu malamai suna ganin cewa a irin wannan gurin ya kamata ka hada da tasbihi ka ce subhanallah saboda tunanin ka yanzu ya fita daga wannan gurin abu na tara shine at-tadabbur fi ma'ani al-Qur'an tunani da tadabburi a cikin ma'anonin al-Qur'an ana da buƙatar wannan saboda haka idan an karanta abu kai tadabburi a kansa kai lura sosai abu na goma shine ijtima'ul qalbi was samt wal faham min huna an gane ka hada tunaninka da zuciyarka da jinka da fahimtarka duk su hadu su dunkule akan ayoyin da kake karantawa anan ne sai ka koma irin kissar annabi ibrahim alaihi salam an gane wanda yake tambayar allah kaifa tu'il mauta ya ake rayar da mutunci kala a wadda mutunci ba kai imani ba da ibrahim ba da ba da kin da mutunci na kalbi saboda zuciya ta samu mutumainna ita ce zuciyar da muka ambata da ita na goma sha daya shine al-khawfu min allah wato ka rinka jin tsoron allah wannan zai ba ka cikakken amfanuwa da alqur'ani shi kuma baya samuwa sai da hudurul qalbi ka halarta da zuciyarka a abin da kake karantawa tafrihun nafsi bi shawaghiliha ka wofantar da ranka daga dukkan wani abu da zai shagaltar da ranka daga barin wannan tunani sannan at-tafa'ul ma'al ayat ka rinka aikata kuma abin da ayoyin suke fara wa ta'amuli ma'al qur'an zaman to kuma kana da ta'amuli da shi wannan alqur'ani mun fadi zuciya guda 20 sannan muna da wasu abubuwa kuma kamar guda 20 wanda su kuma suna kyautata zuciya kuna da bukatar su a'a kuna da bukatar su sai gobe in Allah ya kai kafin mu shiga haƙin alqur'ani din akan mu muna fata dai an fahimta yanzu mun gama abu na biyu sauran abu na uku da na huɗu sannan sai mu shiga tafsiri idan Allah ya kai mu za mu karanta abubuwan da suke gyara zuciya don wannan tashar babbar tashar na gaya muku rashin samunta ta yi kyawu shi ya sa duk muka shiga wahalar da muke ciki akwai abubuwan da za su gyara man zuciya wanda kuma insha Allah a darasi na gaba za mu tattauna su insha Allah dukkan lokaci da ke nuna mana yayi sai kuma wata haduwa din insha Allah muna roƙon Allah ya karɓa mana abubuwan da muke yi wanda muke kuskure da kuma muna roƙon da ya yi mana Allah ya karɓa mana da mu lafiya a wannan kasa amin barka Najeriya muna miƙa ta ga Allah Allah ubangiji ka kawo mata jawo wannan lamura saboda ta mutu lamura wannan azumi da muke aikatawa mu da kabe shi ran da suke jagoranci a kan mutuna mu roƙe Allah ya yi da hannayen su don yin gaskiya da adalci da tausayi na mu Allah muna roƙon ka wanda suka mutu daga cikin mu ubangiji Allah ya ta musu da ta mutu Allah ya sami cika da ibadi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا
الحسنه نسالك اللهم ونتوب اليك نسالك اللهم ونتوب اليك نسالك اللهم ونتوب اليك اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليك من قول وعمل اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليك من قول وعمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.